بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دارن جمعة دارن شابي وقوتر ربيعنا الآخر هجرة من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو لايا لدري هدود 40 ديو واندي دا تشيدا للصاف 20 دشدا قوتر نوفمبر شكرا ميلادية تدبو بيودا 20. wannan shine darasi na daya insha Allah cikin jerin darussa wanda muka sa musu taken taqribu sunna baina yadayil umma daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya na malam Salih ibn Ahmad Ash-Shami. Kamar yadda muka tattauna a darussan baya bisa yanke shawara cewa muna ganin ya kamata mu fara karatu wani littafi wanda zai wakilci wannan ainihin mashru'in taqribu sunna baina yadayil umma, wato kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama izuwa ga al'ummarsa, duba izuwa ga yawaitar da tafai na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da kuma kasancewar har yanzu mafi yawan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har yanzu mutane galibin gama garin mutane iri na irin ka ba mu taba jin su ba ko mu san su ba, in ba ɗaliban ilimi ko malamai ko masu bincike waɗanda suke kaiwa da kawowa ba, za a yi ta ambaton hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka sha mamakin galibin mutane za su ce ba su taba jin waɗannan hadisan ba. Kuma wannan hadisan ma wataƙila suna cikin Sahihul Bukhari da Sahih Muslim, ko kuma suna cikin As-Sunan al-Arba'a, ko wani littafi daga cikin dafin da suke suna kusa ba na nesa ba ne. Da haka muka laluba muka ce bari mu samu wani littafi da zai yi mana wakilci wajen kokarin wato a ba da tamu gudunmuwar a cikin haka. Muna da littafai kwaya biyu a wannan yanayi. Akwai shi wannan littafi na Ma'alimus Sunna Annabawiyya na wannan malami, wanda zamu magana akan littafin da malamin. Akwai kuma takwaran shi shine Jami'us Sunna na malam Abdul Aziz ibn Abdurrahman Al-Mukhim. Wannan malaman dukkanin su malamai ne da ke rayuwa a wannan zamanin namu, amma sun yi kokari wajen tattara khulasa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muhimmai wanda suka shafi rayuwar gama garin musulmi, abinda shafi imanin sa, ya shafi ibadar sa, ya shafi sauran mu'amaloli. Hadisan gabaki ɗayan su dududu zaka tarar ba su wuce guda 4000 da wani abu ba, wanda ana ganin waɗannan hadisan idan musulmi gama gari wato wanda ba mai kulafuci ba, ba ɗalibi na musamman a harkar ilimin hadisi ba, ba ko malami masani ko mai bincike a wannan fagen ba, don ya iya sanin waɗannan abubuwa ba shakka za a iya cewa ya laluba kusan duk wani lungu na hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahihai, wanda kuma ke da alaka da rayuwarsa ta musulmi. Kaga wannan littafi ne da ya dace a gabatar da shi ga al'umma, a saka shi cikin majalisin karatuttuka, a haddatar da shi ga 'yan islamiyya da makamantansu. Da kuma ga dacewar ta wannan fuska littafin ya dace kwarai da a karanta shi. Na biyu kuma, saboda galibin sauran littafan da ake karantarwa ana karanta da su a wurare da dama, to kai ya zama mujarradin maimai ne, duk da yake maimai din ba laifi bane, amma akwai malamanmu, akwai magabatanmu, akwai kakanni da iyayenmu a ilimi suna kantar da kusan daukacin littafan nan da zamu zo mu ambata waɗanda su ne aka tattara hadisan su a wani salo a nan. To babu bai daga cikin hikima kuma mu sake daukuwa mu ce kuma za mu yi Bukhari ko za mu yi Muslim ko za mu yi Abu Dawud ko Sunan Tirmidhi ko za mu yi littafin Babu Sharh Sunna ko makamantansu. To baya ga haka sai kuma kasancewa shi wannan Ma'alimus Sunna Nabawiyya sai fa saukin samuwa fiye da Jami'us Sunna din, kuma shine na farko a wajen fitowa kafin shi Jami'us Sunna ya fito. Da kuma ga dacewa mu fara da shi, za mu dan yi gajerwa muqaddima kafin mu shiga asalin littafin. Abu na farko da nake so mu ambata a muqaddimar nan shine bayani akan hujjiyya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama game da hujja a cikin musulunci game da kasancewarta tushe mabubbuga daga cikin tuwasa ko mabubbugai da ake dauko shari'ar musulunci abu na farko shine alqur'ani mai girma galibin musulmai ko kace daukacin musulmai ba su da jayayya akan kasancewar alqur'ani tushe ne na dauko bayanai game da kama shari'a in ka cire ƴan shi'a daga cikin mutanen da ke danganta kansu ga musulunci in ka cire ƴan shi'a rafida wanda ke kurari da cewa wai wannan alqur'anin ba cikakke bane in ka cire su kusan dukkanin musulmai sun yarda da a kafa hujja da alqur'ani mai girma za a sha bambanci ne dai wajen yin ta'wili ga wasu ayoyi ko yi musu fassara ta son zuciya kuma kamar haka amma akwai mutane da dama cikin musulmai wanda suke da tababa game da kafa hujja da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da su ƴan shi'a din akwai kuma wasu nau'i na mu'tazila akwai an qur'aniyun da ake cewa yan qala qato ga sunan dai ƴan bid'a iri daban-daban da mustashriquna da mutane waɗanda suke irin wanda a zamanin da ake cewa su ƴan boko aqida ga sunan dai nau'o'i na ƴan bid'a iri daban-daban to mu ahlus sunna mun yadda da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin tushen bayani a matsayin abun kafa hujja kuma dan haka muke addinin mu a bisa abinda sunna ta kawo din kuma yana da kyau duk da mun yadda da wannan jumla mu tunasar da kanmu dalilai na addini waɗanda suka sa muka yadda da haka din ba wai kawai mun yadda ne da son zuciyar mu ba kamar yanzu su ƴan bid'a da ke karanta sunna za ka ga galibi da son zuciyar su ne kawai ma'ana idan mutum zai soki hadisi a cikin Bukhari ƙarya yake iya sokan isnadin bai iya sukar isnadin domin isnadin dai ingantacce ne amma zai kalli matanin sai ya ce ƙarya ne saboda ya saba wa son zuciyarsa ko manufarsa ko abin da ya dada shi ko abin da yake so a ce shi ne addini ina fata mun fahimta sai ya soki matanin to waɗannan kaga da son zuciya suke amma mu ahlus sunna ba da son zuciya muke kafa hujja da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna da dalilai a cikin alqur'ani mai girma da cikin ita kanta sunna din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cikin ijma'in malaman musulunci tsawon zamanna ɗaruruwan zamanna da gaskiya alqur'ani za mu ambaci aya 1 2 3 tunda ba lacca muke akan haka ba sai mu tsallaka kuma da ta hadisi 1 2 3 sai mu ishara kuma zuwa ga manzanni wasu malamai 1 2 3 ya isa a matsayin ishara ne kawai idan muka kalla misali mun sani cewa akwai kamar yadda ambata akwai ayoyi da yawa da suka yi umarni akan cewa wajibi ne a yi riko da sunna wajibi ne a kafa hujja da ita kamar fadin Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah yace na rantsa da ubangijinka ba za su taba zama mu'minai ba mutane ba za su zama suna da imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai sun san ya ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin mai alƙalanci akan duk wata rigima da ta shiga tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan idan kai hukunci kuma ya zama ba sa jin wani kaikayi a zuciyarsa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta ya zama ka yadda a baka da a zuciya bai yi maka kaikayi ba waye kana ganin an fi karfinka ne ko an ci zalunka ko ba yadda ka iya ba wannan aya kuma ta sauka ne ma fa akan abin duniya ba akan harka addini ba wasu mutane guda biyu da suka yi jayayya akan shayar da gonakinsu da ruwan noman rani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ku ci gaba da yin yadda kuke yi da mana wanda ke kusa da rafi ya fara shayarwa sannan sai a dade a ba wanda yake nesa da shi haka dai sai wani yayi mummunar magana yace dan kaga cewa wani dan uwanka ne zaka ce a fara ba gonarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji takeicin wannan magana yayi mishi tsawa shine nan da nan Allah ya saukar da wannan aya dake cikin suratul nisa'i ko Allah subhanahu wataala yake cewa suratul nisa'i ne kuwa na'am fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima da kuma yaquwata alladhina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ya ku da kai imani ku ji tsoron Allah ku yi ma Allah da'a ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a to kaga annan al'atafu yaqtadil mughayara mai adafi ga menene biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine bin umarnin Allah da hannun Allah waɗanda ke cikin Alƙur'ani mai girma, inda Allah ya ce a yi kaza kai, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bar kaza ka bari. Wati'ur rasula bin umarni da hannun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin hadisansa. Kaga abubuwa ne guda biyu mata kenan, inda Annabi ya ce a yi kaza kai, inda ya ce a bar kaza ka bari. Haka Allah kusa Allah ya ƙara cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nunzira ilayhi, mun saukar maka da Alƙur'ani shine az-zikr litubayyana lin-nasi dan ka yi mutane bayani ma nunzila ilayhi, abinda aka saukar musu. Bayanin nan shine ka gaya musu cewa ga abinda aka saukar tilawarsa, sannan ga ma'anar tilawar, sannan kuma ka musu bayanin yadda za su aikata wannan addini. Haka nan Allah ya ce kuma qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. In dai da gaske kuna san Allah, to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah in kun yi haka Allah zai kaunace ku kuma ya gafarta muku dhunubanku. Lalle Allah ne gafara ne mai jin kai. Da irin fadin Allah, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Masu sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hirkin su za su iya shiga cikin fitina. Fitina malamai suka ce ita ce ka fada cikin kafirci kamar yadda Imam Malik ya fasara, ko kuma ka mutu ka shiga cikin azaba mai radadi. Allah ya tsare mu. Da irin fadan Allah, wa ma atakum ar-rasulu faquluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk irin wannan suna nan da yawa da yawa cikin Alkur'ani mai girma. Na ce ishara ce kawai muke yi, ba wai latta bane akan haka ba. Idan muka tsallaka cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin Sahih Bukhari, za mu je mu ji waɗannan hadisai a gaba, amma ga ishara zuwa gare su. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'akum. A wata riwaya a wani waje yake wa mithlaihi ma'akum, an bani alqur'ani wa mithluhu da irinsa, irin shi ta fuskar wato ƙarfin hujja a wajen kafa shari'a, irin shi ta fuskar shiryawa zuwa ga hanyar kirki da hani zuwa ga hanyar banza, abinda Qur'ani yake, irin shi ta kasancewar wahayi ne daga Allah. Ko mun gane? A wata riwaya yace wa mislaihi da ninkin Alqur'ani, ma'ana Alqur'ani yana kawo gundarin zance, sai hadisi ya fayyace shi, kaga zai ninka shi wajen yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yake cewa ala ku tsaya ku ji, yushaku rajulun, za a zo a samu wani mutum, za a zo ana samun mutane shaba'an, ya ci ya koshi, ala arikatihi, ya zauna akan kujerarsa yana cewa ya qulu alaikum bi hadha alquran fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu fama wajadtum fihi min haramin fa harrimuhu. Allah yace za a yi wasu mutane batattu a ƙarshen duniya, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mutum kawai ya ci ya sha, ma'ana ba akan ilimi yake magana ba, akan dabbanci da jahilci, domin dabba ita ce kawai nishadinta ci da sha kawai da jima'i shine nishadinta, ko to kawai ya ci ya zauna akan kujera, sai kawai ya ce mu ba ruwanmu da komai sai Alkur'ani, abinda Alkur'ani ya ce halas ne mu halasta, abinda Alkur'ani ya ce haram ne mu haramta. Irin waɗannan su ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisa ne Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa ina tsoratawa al'umma ta abu guda biyu, yace Alkur'ani da nono, wannan madara nono. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dangane da madara, ina tsoratawa al'umma ta su biye ma kiwo da noma, sai misali da madaran nono, saboda abu ne da ake samun kuɗi da shi, wanda za su je kawai su ta gina gidajen gona. Yace har su manta da addinin Allah, ba su da aikin banda production na madara da nama, ba wai an ce babu kyau bane sana'ar sai da yogurt, kada yan habi yogurt sai da su nake, ko ba haka yake ba? A ana nufin duk wata sana'a ta duniya za ta shigartar da kai daga lahiraka, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji maka tsoron makomarka game da wannan sana'a, yana ji maka tsoronta. Sai yace da kuma Alqur'ani za a yi zamanin da munafikai za su koyi karatun shi, su zo suna ja da mu'minai a kan shi, shi ne irin wannan wanda zai ce ba ruwanmu da komai sai Alqur'ani, wannan ba daidai ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara zuwa ga waɗannan ire-iren fatattun, wanda yana cikin Bukhari, za mu zo mun dokan shi, za mu sharhin shi da ladalla, yanzu ba sharhin shi muke ba. A wata riwaya wacce take cikin sunan ta Imamu Abu Dawud da Tirmidhi da musnadul imam shafi'i rahimahullah wa rahmatullahi ala al-jami', manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu aw nahaitu, yace ahir kada na sake na samu labarin ko na tarar da wani a cikin ku yana zuwa akan kujerarsa, ishara akan yana malanta kenan, yana zuwa akan kujerarsa ko yana shugabanci, a bashi labarin wani umarni ko hani da ni annabi sallallahu alaihi wasallam nayi, sai kawai ya gode baki ya ce a'a fa yaqulu na la nadri, mu ba ruwan mu bamu san wani sunna ba, ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu, kawai abin da ke cikin hadisi kada ramu, wannan shi ma bata ne al-Sheikh al-Albani ya ma wajadna fi kitabillahi tabarahu, sai duk abin da muka ji a cikin Qur'ani kawai shi zamu jazakumullahu khairan. Ga wani hadisi jama'a wanda kusan duk mun san shi, yana cikin Bukhari ta hanyar sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu, dai yan islamiya sun san shi amma ta yi wa tunanin yana da muhimmanci ta wannan fuskar ba, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, Annabi yace dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake, yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, wanda duk aka ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ayi kaza sai ya bi wannan umarnin, to wannan zai shiga aljanna insha Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ku aka ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ayi kaza sai ya ki ko, Annabi ya ce wannan ba zai shiga aljanna ba, ya ki shiga aljanna. Wannan hadisi ya nuna zuwa ga muhimmanci ga biyayya ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko ya umarni ayi kaza ko a bar kaza, wajibinka ne ka gaskata ka yadda kuma kai aiki da wannan abu gurgurdan iyawarka, wannan shi zai kuwa ce maka yiwuwar shiga aljanna, kin yin haka kana cikin garari ba dan gangare ba. Mu kalli wani waqi'a da ta faru da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, da aka zo kamar yadda Sheikh al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin tafsir ahadith al-mi'raj cikin littafin shi, aka zo aka ce ma sayyidina Abu Bakr, to kai da kace komai ya fada ka yadda, ka ji labarin ya ce cikin daren jiya an tafi da shi daga garin nan an kai shi Baitul Maqdis, daga can kuma an hau da shi sama ya hau 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 har can sama ya je ya gana da Allah, ka yadda da wannan? Sai ya ce musu, ya ce in kana qalahu faqad sadaq, ya ce in dai har ya fada ku ne ban yadda da gaske ku ba, ta yi wani sabon makirci na ku, amma in kana qalahu in dai har ya faɗi wannan magana sai na Abubakar ya ce faqad sadaqa, to Annabi ya yi gaskiya salawatullahi wa salamu alaihi wa radiyallahu anhu siddiq, to haka yake so ka zama ka miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da Imam Bahawi yake cewa idan ka ji hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka lissafa kanka kamar yanzu kai ne kake zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani eh je kai kaza ko ka bar kaza ko na ce kaza na ce kaza, yace a wannan yanayin kana jin zai iya yiwuwa ka ce ba za ka gaskata ba sai kai shawara da wani ko sai ka kawo malamanka ko ɗan mazhabanku ko ɗan garinku sannan in sun yi da sannan ka bi, ba za ka taɓa wannan tunanin ba ko, to abin da ya kamata ka dinga lissafawa kenan koyo shi, wannan take take nan kwarai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadisai suna nan birjik za mu zo mu ji su, idan kana so ka ga irin waɗannan ka koma cikin littafin kitabu la ittisami bis sunna a cikin sahih bukhari can karshen shi, bayani akan ruku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabbai haka suka zama a aikace ba sa shakka ba sa tantama ba sa hada maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ko waye wannan. Abdullahi dan Umar ya bada fatawa ya ce aje aikin Hajji Muta, sai wani ya ce mishi to ai da babanka Umar da abokin babanka Abu Bakr sun kasance suna cewa ayi aikin Hajji ifradi, sai ya ce ina ce muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kuma kuna fada mun sunan wasu mutane waɗanda ba su Allah ya kuma, to yushaku an tumtara alaikum hijaratun min sijjin, an kusa a muku kwaron kwatsa ta dutsen gidan wuta duwatsun gidan wuta idan da aka wa sabul fi, a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fara tunanin cewa akwai wani wanda yake da wato cancantar agwama maganarsa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu shakka wannan tafarki ne na bata kake ne maka kama ya kai dan uwa musulmi, da haka ka gane yana daga cikin tabbatar bangare na biyu na kalmar shahada ka fadin la ilaha illallah, tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin bauta shi kadai yake bai da abokin tarayya, muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dan aikin Allah subhanahu wataala, kuma shi kadai ya tantanta aiwa biyayya wajen bautawa Allah subhanahu wataala. Ba a hada biyayya sa da biyayya kowa, shine tauhidul mutaba'a kenan. Idan haka zaka ga malaman musulunci tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da na bayan su har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa, dukkanin malaman da suka isa a ji maganar su a musulunci sun yi ijma'i akan cewa wajibi ne ai wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya mutlakan kai tsaye. Babu wani malami da ya kai a anshi maganar sa a musulunci wanda yake jayayya da wannan magana. Al-Imam Shafi a cikin al-Ummu yake cewa ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu an yad'aha li qawli ahad min an-nas. Yace musulmai, wato yana nufin musulman zamanin sahabbai da musulman zamanin tabi'ai da musulman zamanin atba'u tabi'ina, zamanin da shi Imam Shafi ya rayu kenan, karshe karshen zamanin atba'u tabi'ina da na kasar su, domin rasuwar sa shekara ta 200 ne da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yake cewa musulmai sun yi ijma'i akan cewa manista banat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, duk mutumin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta bayyana gare shi, lam yakul lahu, baya halasta gare shi an yada'aha, yi watsi da sunna li qawli ahadin minan nas, yabi maganar wani mutum cikin mutane, bai halasta yi haka. Wannan yana nan a cikin tafin al-Umm ta Imam Shafi'i, haka nan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya nakalto wannan magana a littafin shi I'lamul Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamin daga shi al-Imam Shafi'i rahmatullahi ala jami'. Haka zaka san magana kwatankwacin wannan ta Ibn Hazm a cikin al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, a littafin shi na Usul al-Fiqh. Haka al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa a cikin mujalladi na 20 ya tattauna akan wannan matsala. Haka al-Imam الشوكاني محمد ابن علي اتكين ارشاد الفهولي الى تحقيق الحق من علم الاصول تو wannan dangane da hujjiyya ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Yana da kyau mu san haka a jumlace, domin yanzu a wannan tafarki na karatun nan sunnar annabi zallala mu daga karantawa hadisi ne, zallala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun sa da ayyukan sa da karantawar sa da abubuwan da ya yadda ai, za mu gina kuma hukunce na shari'a ne wanda suka shafi aqida, suka shafi ibada, suka shafi mu'amala, suka shafi ladduba, suka shafi tarihi da fituntunu da ƙarshen duniya. Duk zai kawo mana karatu akan waɗannan insha Allah subhanahu wataala. Don haka yana da kyau mu san matsayin sunna game da ƙarfin kafa hujja, ka san duk abin da zaka ji anan indai ya tabbata ya inganta, to ƙarfin shi wajen hujja kaman ƙarfin aya alqurani, wajen ƙarfin hujja idan ka ƙaryata hadisi kwaya daya, yadda za a kalle ka matsayin batacce, haka za a kalle ka kamar yadda inda ka ƙaryata ayati ta alqurani. To wannan littafin kamar yadda muka ambata jam'i ne, tattara hadisan littafai ne mabambanta, akwai muhawalat da malamai sun ce suka yi da yawa wajen tattara littafan hadisai da dama. Kaga shi alqurani an riga an tattara shi a wuri guda, shine dai wannan gundan alqurani da ka sani. Amma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta barbazu ne a cikin littafai da dama, littafan nan suna da yawa, akwai ummat manya-manyan littafan sunna wanda da su ake dogaro, akwai wanda suke ƙasa da su wajen muhimmanci, akwai na ƙasa da su, akwai kuma wanda ma har yanzu ana cike su ba sai da suke ba, wasu suna nan a rubutun hannayen da ba buga su ba, littafai ne da yawa ƙwarai. Idan kana son ka ga bayani akan su ya kai dan uwa dalibi, ka koma koda littafin Malam Matar Az-Zahrani Tadwin As-Sunna, Allah ya gafarta wa Professor Matar Az-Zahrani, wani mutumin Jami'ar Islamiyya, professor ne na hadisi, littafin shi mai suna Tadwin As-Sunna An-Nabawiyya, littafi ne kankani haka juz'i kankani, ake samun bayani akan tarihin dawwana sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma muhimmancin da littafin. To an samu tun a can baya an yi muhawala ta tattara hadisai a littafi guda don ya zama suna da sauƙin kaiwa ga hannu. In ka mallaki wani littafin, to kamar ka mallaki littafai da yawa ne, in ka iya shi kamar ka iya littafai da yawa. Bayan dai mun san cewa, duk da za mu zo mu ji wannan bayanin a nan gaba, mun san cewa akwai littafai waɗanda su ne madogara, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah da kuma sauran da za mu ambata. To waɗannan littafan ana iya tattara hadisansu a wuri guda ya zama an yi abridin ɗinsu, an takaita su ta yadda zai zama inda baka iya samun waɗancan ba. Inda yake wannan takaitawan ba ta wadatar da ɗalibin ilimi da mai bincike, ba ta wadatar da shi. Amma ta zata da mu ne mafi yawa, mu wanda muke wato du'a fa'u Sudan da Malam Abdullahi gwanda ya kira mu masu rauni baƙaƙen fata, ɗalibai na ƙasa-ƙasa, malamai islamiyya da ƴan boko da gama garin mu, irin mu ustazai masu zafin kai din nan, da kuma wani ƴan harka addini, kuma mun gane wanda ba malamai bane. Tunda yake a wannan zamanin tantance haka din yana da wahala, galibi mutanen da ba malamai bane suna da kamannin malamai, to shi ta tantance yana da wahala. Amma kowa ya kanshi adalci ya san matsayin sa. Waɗanda mu muna so mu koyi hadisai ne don mu yake da su mu tsira, ba mu da irin haɗaman nan ta ɗalibai na gaskiya ko malamai. Yadda ka san misali, ka je kasuwa, akwai ƴan kasuwa wanda suke da gaske, kasuwanci suke millionaires ne, kuɗi suke nema kamar ba gobe. Akwai kuma ƴan kasuwa matsakaita masu neman wanda za su ci abinci, wanda za su biya ma yansu kuɗin makaranta, wanda za su ɗan gyara gidansu idan lokacin tafiya umara ya samu su je, idan ƴan shida ya aure ya mata aure. Wannan ɗan kasuwa ne mai neman na abinci, jarin shi ta ƙi da wuce miliyan goma ba, yana kafa da shigo. Ko kuma na ƙasa da su, na ƙasa wanda suke ansa a gwamnati na tsakiya, halama sai ya ji ne a shi da rabin buhun silifa ya zo ya kasa, ko ya je an so rabin buhun shinkafa ya zo ya aje a bakin titi yana sayarwa. Wannan kaga shi kuma fakiri ne, wannan zakka ma yake bukata. To haka a matakan ilimi, akwai wannan matakan guda uku. Akwai malamai na gaske, zuwa kwata da waɗancan attajiran birnin, tarin iliminsu kamar tarin kuɗin waɗancan attajiran. Bala'in haɗaman su ga neman ilimi, kamar yadda ka san haɗaman masu kuɗi wajen neman ƙara kuɗi. A hukumar matsakaita, to su ne daman duk matsala, kullum matsakaita nan su ne matsala, kamar yadda cikin 'yan kasuwa na tsakiya nan sun fi kowa matsala. Saboda talakawa na musu kallon masu kuɗi, masu kuɗi na musu kallon masu raina masu kuɗi. Ko mun gane? To haka kuma tsakiya take, ustazai sun raina malamai, kuma talakawa ma sun raina su. Talakawa da jarirai suna musu gane-gani, su kuma suna malamai gane-gani, suna shiga ciki riga malamai. To daga waɗannan ustazan zuwa na ƙasa ko duk wannan zai iya waratar da su. Amma ɗalibi na gaskiya wanda wata na ana sarar da zama malami, to duk wani samari baya isan shi, samari bai mishi. Ko mun gane? Kamar da ka san babban ɗan kasuwa, wannan ƙananan kasuwancin ba sa mai. Ya fi san kasuwancin za a dinga zuwa Dubai, China, Scotland, UK, ina ne, aje nan aje can. Ya tafi kasuwar ƙauye ya siye duka masarar da ke kasuwar, tirela takwas rana ɗaya, ba wani abu bane a gurin shi. Allah kara da wanda yake zuwa ya siyo buhu biyu a Ancau, ya zo da ƙyarfe ya iso da su, sai dai a haɗa a mota, daga ba za ka haɗa ba. To da haka littafan aljam da ake yi ba sa iya wadatarwa daga usulin, musan wannan tun farko, ga wanda yake da haɗamar neman ilimi yake. Kamar yadda ka san, idan za a yi jarabawa sanista, wanda yake neman A zai iya haƙura da samari da wani ɗan ajinsu ya yi samari a rabin peji, zai haƙura da shi. Bayan asalin handout ɗin da malamin ya bayar, sai ya je library ya nemi asalin textbook ɗin ko? Saboda shi A yake nema. Amma wancan na zuwa fa'u ne, wanda suke neman kawai dai pass mark, inda sun ci 45, 42, 40 ko kuma 38 ma a yi musu round of students, dai kai labari kawai, ba su da wani haɗa ba. Su abin nan ne masu kana'a ne da abin da ya samu. To musan wannan jama'a, muhawalat da nake ambato waɗanda aka yi a baya, akwai al'imamu al-Baghawi Husainu ɗan Mas'ud a littafin shi Masabihu Sunna, wanda al'imamu Baghawi da sosai shekara 516 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A Masabihu Sunna ya kokarin tattara hadisai ne a cikin kutubu sitta, waɗanda suka kai 4,900 da hadisi 31 ya tattara su a wajen. Haka Al-Khatib Tabrizi shi kuma a ƙarni na 8 ya rasu shekara ta 700 da shekara 41 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine mai Mishkatul Masabih, wanda Sheikh Al-Albani ya mata ya gyara a kanta Mishkatul Masabih. Shi kuma ya dauki waɗancan hadisan da Baghawi ya kawo, sai ya ƙara hadisi guda 3,364, sai suka wai gari sun zama hadisi guda 6,294. Wannan sa daga tsokan da aka, sai kuma Ibn al-Akhir al-Jazari, Ibn al-Akhir wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 606 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya riga yi at-Tibrizi, shine mai jami'us sunna. Jami'us sunna shi ma ya tattara hadisai ne daga littafai mabambanta, daga littafai sama da littafi ainihin wato 40 da wani abu, littafai kala daban-daban. So littafai shida shi ma, littafai shida ba 40 ba, wannan ne mai 40 ko. To a ciki ya sa mai suna al usulu as-sitta, usulus sunna, haka ya sa mai. To sai wannan malamin shine wanda ya fi kowa kwaso ta da fadi, shi Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Muqhim, mai suna Jami'us Sunna, shi ya tara hadisai daga littafai guda 37, ya tara su zuwa mujalladi uku haka, wanda littafin nan shi sabo ne kwarai. Kwana-kwana na aka fara buga shi a shekaran 1440, aka buga shekara ta ɗaya da suka wuce, har yanzu akwai shi a kasuwa kuma ba wani tsada gare shi ba, riyal 500 aka muka sisiyo shi kwanakin baya a ƙasar Makka ba fara korona nan. Sai kuma shi wannan mai ma'alimus sunnan nabawiya, wanda shi ne mahallin magana mu, kaga shi dole mai magana akan shi dalla-dalla. Ƙoƙarinsa na tattara hadisai a wuri guda ya yayi shi, kuma wane ne shi wannan malami? Wato malam Salih ibnu Ahmad Ash-Shami, sunan shi kenan Salih ibnu Ahmad Ash-Shami, ana mishi alkunya da Abu Tahsin, sunan diyarsa ce. An haife shi a 1938, kuma yanzu yana raye kamar shekararsa a duniya yanzu shekara nawa kenan? Ya wuce 80 ko kamar zan 82 ko da uku, ya wuce haka, ya tsufa sosai, ayin da yana raye amma kamar 84. Amin. Malami ne mutumin ƙasar Suriya, an haife shi a wani ƙauye kusa da birnin Dimashq mai suna Doma, ƙauye ne kusa da birnin Dimashq. Baban shi malami ne, shine mai fatawa a garinsu, da aka yi koyi karatu tun a gidansu, ya iya ilimi, ya haddata Alƙur'ani, ya san sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yana daga cikin ɗalibai na karo na farko, first set, suka graduating daga jami'a ta Dimashq a bangaren shari'ar musulunci a 1958, lokacin shekarar shi 20 kwata-kwata a duniya. Tun daga wannan shekarar da ya graduating, sai ya zama malami mai da'awa, mai wa'azi, mai karantarwa da rubuce-rubuce, kuma Allah ya bashi kwarewa a wajen talkhisat, wajen rairaye littafai. Ya yi aikin rairaye littafan Ibnu Qayyim al-Jawziyya kusan ga baki ɗayansu, sannan ya bi tunkarin littafan sunna. Ya shekara wajen 20 yana aiki a kan littafan sunna. Ya fara da al-jam'u bayna sahihaini, yana da littafi al-wafi fil jam'i bayna al-wafi lima fi sahihaini, da kuma al-jam'u bayna sahihaini, wato tsakanin Bukhari da Muslim, a hada hadisansu wuri guda wanda suka hadu akan fiddarsu, irin kamar yadda aka yi al-lu'lu'uwar marjan da makamantansu. Sannan ya zo ya sake yin kuma zawaidul kutubus sitta, zawaidus sunan al-sahihaini, wato Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibnu Majah, hadisan da suka ruwaito waɗanda ba su haɗu da Bukhari da Muslim akan ruwaito su ba, shine zawaid. Ya yi wannan, sannan ya sake yin zawaidul muwatta wal musnad ala sayyaini, ƙare-ƙaren al-Imam Malik a cikin muwatta da shi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal akan alal kutubus sitta, akan kutubus sitta. Sannan sai kuma zawaid na as-sunan al-kubra ta al-Imam Abu Bakr al-Bayhaqi, hadisan da Bayhaqi ya ruwaito wanda ba sa cikin Bukhari da Muslim, ba sa cikin sunan guda hudu din nan. Sai daga baya-baya sai ya tunkari aikin, bari ya tattara khulasa, wato bayani na gundarin zance game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan hadisai ne, duka hadisan annabi guda nawa ne wanda suka aka san da su a tattara su? Aiki na farko da yake nan, kamar yadda ba da labari, da ya tattara su sai ya samu hadisai waɗanda ya yi aiki a kansu ɗin can, ingantattu, sai ya samu hadisai 100,014 da hadisi 194. Wannan adadin, wato adadin da ana maimaitawa kenan. In ya ga hadisi a Bukhari zai sa shi a kan lamba, in ya ƙara ganin shi a cikin Muslim zai ƙara sa shi a kan lamba, sai ya haɗa su gaba ɗaya. Sai ya sake zuwa mataki na farko, mataki na biyu, sai ya ce to bari ya cire al-mukarrar ta fuskar, in akwai shi a cikin Bukhari akwai shi a cikin Muslim to lamba ɗaya kawai za a yi mishi. Amma idan akwai shi a cikin Bukhari ta gun Abu Huraira, amma a cikin Abu Dawuda ta gun Aisha, to yana nan a matsayin hadisai biyu har yanzu. Ko mun gane? Sai ya rage ta suka koma hadisi 28,430. Ma'ana innamal a'malu binniyat. Akwai shi a cikin kusan dafai guda huɗun nan ko? To amma lamba ɗaya kawai za a same a wannan karam. Amma hadisin misali labarin auren Aisha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ruwaito, Abu Huraira ya ruwaito, Anas ma ya ruwaito, ko to ya zama guda uku. Ko mun gane? Za sa shi akan kowane hadisi daban na sahabi daban. Sai ƙara cewa to mataki na uku, bari a maida shi kowace kabiya a kawo ta auri ɗaya kawai, a wadatu da riwayar mutum ɗaya ba sai an ji ta bakin ɗayan ba, sai ya fi kiɗin riwayar ta zama ashmal, wacce ta fi cikawa, sai ya sake yin wannan mataki na uku kenan. Sai ya samu hadisai 3,921 suna da littafin nan, hadisai 3,921. To ba wai an zuba da sauran ba a bukatar su bane, kamar yadda ce wannan yanzu an ba mu ne mu masu rauni du'afa us-Sudan, saboda raunin mu ya kai rauni ba za mu iya dogon karatu ba. Allah ya ji kan al-Imam Ibn Jarir al-Tabari, san da dalibai suka ce alaga ta malam ka rubuta mana tarihin abin da ya fara, mutum ce to shikenan za a yi muku mujalladi 100, suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alaga ta malam yayi yawa, ce to shikenan tunda ba kwa san ka su da yawa, ku zauna sai a muku abin da ya sawaka. Shi ne musu imla'in tarihin shi, tarihu Tabari a cikin mujalladi 12. Da haka da wata tafsiri ce to na lura mutane sun riga sun zama malalata, ba za a bi su a hankali. Shi ne sai wannan tafsirin Tabari shi ma mujalladi 12 ake buga shi wani lokaci ko 15. Wannan shi ma din malalata ne. Ko mun gane? Yanda ka gana shi tarihin mujalladi 12 amma an malalata ne. Saboda kuma kullun himma ƙara raguwa take jama'a. Yanzu kuma gashi muna zamanin gaggawa ta kai ta kawo, a cikinta muke rayuwa kawai shaf, ba haka bane? Da haka dole ana buƙatar irin wannan ainihin wato yanayi. To wannan a cikin hadisan nan akwai hadisai guda 33 waɗanda ya kawo su, wanda shi da kan shi ya faɗa cewa masu rauni ne, ya bayyana rauninsu, ya kawo saboda wata manufa. Za mu ƙara wasu maganganu akan wannan gabar a kiyaye. Littafan da ya tattara wajen haɗa waɗannan hadisan ga su akwai littafin Bukhari. Sai al-Bukhari dai wannan shababar mai matsayata. Al-Imam al-Bukhari kamar yadda kowa ya sani ragon malamin gwarzan nan. Za mu zo kowane malami insha Allah inda za a fara ambatan hadisin shi, za mu faɗa tarihin shi ɗan ƙanƙani tunda an saba ji. Imam al-Bukhari da suwarsa shekara ta 256 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine na ɗaya. Sai kuma littafin Muslim, sai Muslim dan uwan ɗayan kenan ko, wanda kowa shi tafsir suke tare. Muslim ya rasu shekara ta 261, ma'ana bayan shekara nawa kenan 5 da rasuwar Imam al-Bukhari. Allah ya mushi rasuwa. Sai kuma littafin muwaɗa ta Imam Malik. Imam Malik kamar yadda aka sani Imam Darul Hijra malami ne da ba taɓa yin irin shi ba, wajen iliminsa da taƙawarsa da karnaninsa. Gashi kuma Allah ya bashi kaifin basira da falala. Ya rasu shekara ta 179 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma littafin sunan ta Imam Abu Dawud, shine Abu Dawud as-Sijistani, Sulaiman ibn al-Ash'ath, wanda shi kuma ya rasu shekara ta 275 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai littafin al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Saura at-Tirmidhi al-Allamah al-Barir malamin nan makahu, wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 279 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga Tirmidhi sai Imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali ibn Shu'ay an-Nasa'i, al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i, wani gwarzan malami ne shi ma cikin malaman sunna, wanda shi kuma ya rasu a farkon karni na 4 shekara ta 303. Sai kuma al-Imam Abubakar ibn Majah ta al-Kazwini, wanda ya rasu shekara ta 273 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan shirin su ne al-kutubus sitta al-usul, wanda mafi yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kewayawa ne akan su. To wannan ko da abin da ya kamata ko su ya kamata mu bi duka ɗaya bayan ɗaya mu karanta. Amma ina muke don lokaci muna neman duniya, ga rayuwa ta yi nisa, ga lalaci, ga talauci, ga satan mutane, ga yankan kai, ina muke don lokacin. tsoro ya ishe mu ba za mu yi wannan ba ko to amma wannan zai wadatar mana akan mafi yawa wanda ke ciki ko zai ba mu haske ba kula da wadatar ba amma daliban ilimi wannan zai wadatar da su dole ka je littafin nan daya bayan daya a karanta maka su kuma littafin nan yanzu ga malami yanda tijo a Kano malam Dr. Ahmad na biyu ke ya karanta da su gabaki dayan yanzu har ya kai kan abin nan abin nan na bagawi sharhu suna na bagawi yayi bukhari yayi muslim abu dawud da tirmidhi da nasai ibnu majah muwatta darimi sayyid ibnu mansur yanda ya haura kan bagawi sharhu suna wata kila daga gagan bagawi kuma sai kuma dabarani mujamul kabir ko sunan kubra ta bai haƙin da makamantar su ita bai ne ga sunan da yawa yana tayi har ya tsufa yana yi to haka ake son sunna alairin Allah ya kai gare shi da shi da sauran malaman mu sai littafin al-Imam ad-Darimi Abdullahi ibn Abdurrahman ad-Darimi wanda shi kuma ya rasu shekara ta 255 kafin shekara daya da mutum Imam al-Bukhari sa'an shi ne amma wajen darajar littafai yana ƙasa da su sai littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbal musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal waya lahu min musnad wannan encyclopedia ne na sunna jama'a al-Imam Zahabi yake fada a cikin littafin sirra da nubala yake cewa na so a ce Allah ya bani dama na yi aiki ma musnad Imam Ahmad ibn Hanbal na tsara tartibin shi akan watin babuka na fiqhu na fadi matsayin hadisan wajen inganci da rashin inganci ce amma ina rayuwa ta yi nisa sai da yake fadan wannan gab da mutuwa sani kuma har yanzu ba yi wannan aikin ba amma an fara raɗin cewa an tsinci wani manuscript na sharhin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal za mu yi magana akai a gaba insha Allah Ahmad ibn Hanbal ya riga wannan malaman rasuwa banda Imam Ahmad ibn Hanbal banda Imam Malik rasuwa sa shekara ta 241 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai littafin sahih na ibn Khuzaima al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima wanda rasuwa sa shekara ta 311 bayan shekara nawa bayan shekara 7 amin da rasuwa al-Imam An-Nasa'i wannan abu dole fa jama'a ku furke su ba dole ka rike wannan tarihi ne kana so ka zama dalibi a cikin harkar sunna sai ka ce wani su dabar ne ba su dabar bane dole ka rike kawai in ba gaba ka je kawai harkar kawai za ka rike duk sunayen gwamnoni ne da sanatoci da shekara kaza wani hawa mulki shekara kaza aka yi ma'asunan irrigation duk ka rike wannan shirman banzan ba ka rike sunayen malama didi da sunna da sanda da aka haife su ko suka mutu ba yau da gobe kawai za ka rike ba zama yake a haddar sai da ake haddar ayoyi ba a'a in ka saba ne ko za ka ji ka rike duk sunan da aka kira za ka yi tunanci ayi wane ne kuma shekara kaza aka yi shekara kaza ya rusu ko mun gane to sannan sai littafin Ibn Hibbana al-Imam Ibn Hibbana al-Busti wanda shi kuma ya rasu a tsakiyar karni na 4 shekara ta 354 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma mutadarak na al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi wanda ya rasu a farkon karni na 5 shekara ta 405 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma littafin As-Sunan al-Kubra ko As-Sunan al-Kabir bisa sabanin malamai na al-Imam Abubakar al-Baihaqi Baihaqi din nan wani kasurgun malami ne jama'a yar shekara ta 400 da shekara 58 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafi na karshe shine littafin al-Mukhtara al-Ahadith al-Mukhtara tadiyauddin al-Maqdisi wanda ya rasu a tsakiyar karni na 7 shekara ta 600 da shekara 43 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata muna da jama'a to wannan sai da fanda ya hada mana anan in muka iya wannan littafin to kamar mun fita kan littafin nan haka irin mun musu asharu din tsaye gaba kida ai ga ku mun dan samu ko ba tashi haka ba mu da komai ba to sai kuma babukan da ya tsara a littafin ya kawo babuka musamman akan aqida farko babun aqida imani da tauhidi da lahira da bayani akan alamun tashin alkiyama da makamantansu sai ya tsallaka kitabul ilm kitabul ilmi bayani akan ilimi na addini yaya yake ya ake neman sa ne darajar sa sai kuma ibadat bayani akan alula tsarki sallah azumi zakka aikin haji jana'iza tahiya duk sauran abin da ke da alaka da ibadoji daga nan kuma sai ahkamul usra aure saki khul'i kaza 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 da makamantansu sai kuma bayani akan alhadatu daruriya kamar da kira su bukatu na dole bukata akan ciniki makwabtaka bukata akan rance bashi da zaman tare da makamantansu sannan ya sake kawo wani babi akan mu'amala abin da ya shafi kudade abin da ya shafi kasuwanci abin da ya shafi makamantansu ya fara kawo magana akan amana da harkokin shugabanci da rikon amana sannan kuma sai bayani akan ladubba da halaye al-akhlaq wal-adab sai tarihi da sira sai manaqib wato darajojin abin nan sahabbai da annabawa sai kuma al-fitan labaran karshen duniya wannan sune abin da ya kawo cikin littafin to littafin nan ya samu bayanai da dama da malamai suka tattauna akan shi nunawa zuwa ga alkhairansa da kuma kwadaitarwa akan littafin amma duk da haka akwai wasu matsaloli da aka maltafin da su wanda ya kamata mu fade su a dunkure malamai ne suka yi wannan magana ba maganan gwaci duk da ke littafin nan an same shi da ma'akhir waɗanda za mu dinga jin su a wasu wurare abu na farko kuma mafi muhimmanci da aka samu matsala game da littafin shine dogaransa wajen inganta wasu hadisai wanda asalinsu masu rauni ne akwai hadisan da ya inganta su amma kuma ya tabbata cewa ta haƙiƙin magana ta ilimi hadisai ne masu rauni musamman wasu hadisai da ke cikin littafin da suke kaman sunan al-kubra ta baihaqi ko sunan na ad-darimi ko makamantansu alal misali kaman hadisin da ya kawo a lamba ta 900 da lamba 6 cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tasalatil mar'atu min haidatiha naqadat sha'wa naqadat sha'raha wa ghasalathu bi khatamiyin wa astanin wa idha tasalat min janabatin sabbat ala ra'siha alma'a wa asarat in ba za ta wanke gashin ta a wankan janaba wajibi ta saka kanwa ko wani abu makamancin shi da sauransu wannan hadisin malam ya kawo shi yace ya inganta amma kuma magana ta gaskiya hadisi ne mai rauni hatta Sheikh Al-Albani a cikin sunan da'ifa cikin mujalladi na biyu lamba hadisi na 300 da wani abu na manta asal lambar bidbat ya tabbatar da raunin hadisin wannan misali ne kawai haka akwai wasu hadisai da waɗanda ba wannan ba kamar hadisin ta'allamul ilma wa allimuhu an-nasa wa ta'allamul fara'ida wa allimuhu an-nasa na limamu al-hakim ya yi itimadi akan inganta wa hakim abu na biyu misalan suna da yawa kamar misali uku ko hudu daya biyu ya isa abu na biyu shine wani lokaci babu dukka wajen kwafo hadisan da yi musu hukunci kwafo hukuncen da aka wa hadisan in ya kawo hadisi ya dauko hukuncin to yana rage wata magana idan mun zo daidai irin wannan wurin zamu ishara insha Allah Allah ya kuwace mana yanayin da zamu haka da ya daga cikin ma'akhir da aka same shi da su wannan yanayi abu na uku shine ya kawo asar na tabi'ai ko na atba'u tabi'ina kuma ya sa su akan lambar hadisi ne ko kuma bai kamata ya samu su lambar hadisi ba koda ya kawo su wannan yayi haka a wurare kamar inda ya kawo maganar sha'abi da yake cewa la adri nisful ilmi sai sa ta akan lambar hadisi wanda ba haka ya kamata ai ba suna nan haka da dan dama sannan abu na hudu shine a yayin da yake guje ma maimai kuma an samu ya maimaita wasu hadisi wannan saboda aikin dan adam ne da ba in wannan magana nake yi minti 30 zuwa 40 in an je a mutuka sai an samu kurakurai in rubutu kai ka sai an samu wannan shine sima ta aikin dan adam kuma ya ishi mutum ma alfahari da karama a iya kididdige a ce wuri kaza da wuri kaza ya samu matsala sauran kuma ana nufin dai samu matsala ba kenan kafal mar'u nailan an tu'adda ma'ayib ko kamar yadda mawaki yake cewa to misali kamar yanzu hadisin da yazo akan la yamassal qur'ana illa tahir ya kawo shi akan lamba ta 513 da 514 da 516 kaga ya maimaita shi ne ko ya bar shi a wuri daya da ire-iren su suna nan haka ba da yawa sosai ba to wannan sa daga cikin ma'akhir da aka samu amma dai a dunkule jama'a littafi ne mai matuƙar amfani da alkhairi wanda yake kusan a ce da ba dan wannan ya fito daga baya ba za a ce mishi faridun fi babi littafi ne irin shi daya ake da shi a duniyar musulunci kuma Allah ya ba wannan malami ya huwace mishi falalar gashi ya zo a ƙarshen zamani amma shi shi kamar yadda su ne yake cewa kam tarakal awwalu ailil akhir so da dama mutumin da ya gabata yakan bar wani abu na falala ga na bayansa kamar yadda Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya ba shi wasu falaloli da dama gashi ya zo a ƙarshe littafin shi ka dauka misali sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam an yi littafai da dama kafin shi akan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani malami bai sami damar yayi isti'abin hadisan sallah a wuri guda inda Allah ya bashi wannan falalar ba falla ce ta Allah to haka shi ma wannan irin aikin nan da yayi ya takaita ya kawo shi a wuri guda da wannan salat sai Allah ya bashi wannan falalar da ya ba wani ba haka littafi ne da nake wa kaina nasiha da mun mallake shi kai ma ka mallake shi kai ma ki mallake shi kuma yana da kyau a karantar da shi a wurare a majalis dalibai musamman islamiyu wanda yake so su haddace sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a samu su haddace waɗannan to kamar su haddace sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu ne mai sauki in ka je wasu kasashe da ake ba karatu muhimmanci za ka ga yadda yake bayan an gama da alqur'ani ba wai shikenan muke zama malami ko jama'a yadda mu muke tsammani anan da ya gama hadda shikenan a mushi walima kai a daura mai rawani ya ci gaba da harkar shi ya ci gaba da musabaka shi ma ya kafa makaranta a'a wannan salon halaka ne jama'a idan mutum ya gama hadda alqur'ani to ya samu asas kenan da zai bashi dama ya zama malami kamar a ce mutum ana so ya zama likita amma sai a ce da ya ci physics chemistry biology a waik kawai a bashi farar rigar nan da wukake sai ya zama likita sai kisa ya samu asas ne ko to haka wanda ya hadda alqur'ani ya samu asas ne mai kyau kwakwalwar shi za ta bude zai zama yana da imkaniya ta rike duk abin da yake so ya rike to sai azzira ma kwakwalwar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malamin mu da yake Bauchi Dr. Abin nan Dr. Muhammad sunan shi ya bace mu wani babban malami da ke Bauchi malam Said ne ko Allah sunan shi ya bace malami ne ko ba Allah ya yafe mu namo sunan ya makale mu yanzu a kwakwalwata ana sa shi a sunna TV wanda yake da mashru'i na haddatar da mutane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana na masallacin gwallaga yana karantar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna da dalibai su haddace waɗannan littafan a cire isnadojin a cire kaza sai a haddatar da su su rike su wannan shi zai fitar da mu daga irin dimuwar da muke ai ta jan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka fada sai a ce wallahi ba taba jiwa dalibai ma ba daliban ilimi sai ka fada musu hadisan suke ba taba jiwa burano ma hadisin da ke cikin kafan nan gama gari ku zaka jama'a littafi ne da yake da matukar muhimmanci akalla littafai 14 zaka bi ta kansu in ka bi ta kan wannan to abinda zamu bi wajen karanta da littafin zamu bi tsari kamar haka zamu bi hadisan ne mu karanta matanin hadisi mu fasara shi da Hausa gwagwadon hali sannan kuma zamu ba da muhimmanci wajen fitar da fiqhu da fawaid da ke cikin hadisin domin shi ne asalin abin da muke nema hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wato wata madar ilimi ne domin kamar da yake fada utitu jawami al-kalim an bashi gundarin zance to zamu dinga amfani da maganganun malamai si ibn hajar su nawawi si ibn battal su al-abu sulaiman al-khattabi su al-aini da makamantan su malamai ne jigajigai jama'a wanda kowannen su baka taba ganin irin malami irin shi ba tunda kazo duniyar nan suna da bayanai akan dukkan hadisan nan da sharhin su da fassarar su alhamdulillah kuma dillafin mu kuma Allah ya mallaka mana su ba da kudin mu ba da falalan mala albani namu marigayi mala awal albani Allah ya gafarta mashi suna nan zakkane a maktabar shi ta darra hadis salafiya da nan muke garanta su zamu dinga dauko su muna karantawa muna samarin fa'idoji musamman wanda suke da alaka da ibadar mu suke da alaka da aqidar mu suke da alaka da mu'amalar mu sannan kamar yadda ambata zamu dinga yantar da masahabai kadan kadan musamman ko na sabi a karan farko da zamu ta hadisin sa idan mun ga akwai bukata zamu ambaci sunan shi cikakke da asalin shi da falalar sa da labarin shi abin da ya sauka minti 1.5 abin da bai da wani cutarwa wanda kuma duk wanda ya ji kawai zai rike nan take ta yadda duk sanda ji an ce wane wane ya san waye shi wannan yana da muhimmanci musamman a zamanin nan da aka samu shedaru iri-iri sun tasa sahabbai da zagi da cin mutunci da aibatawa da rashin mutunci domin kuma saboda ba mu san su sani na gaskiya ba ko an zage su ba ma jin wani damuwa ta gaskiya to ya kamata mu san su mu sai nake samun tarihin su mu rike sunayen su mu raya ambatan su ta hanyar sa ma ƴaƴaye sunayen su sa wa makarantu sunayen su sa wa tituna da masallatai da cibiyoyi a sa musu sunayen sahabbai ko ina sunayen su yadu mutanen kirkire mutanen alheri gara a ce duk sun titunan garin nan sunayen sahabbai ne aka ce sunayen wasu turawa sunayen wasu wasu ƴan yakin da ake ci mishi yakin Biafra ne sunan yakin ne ma civil war ake ci mishi yakin basasa saboda wani soja ya yi yakin basasa a sa wa titi sunan shi ko wani tsohon farfesa ko wani tsohon dan boko ko wani tsohon comrade duk waɗannan ba su kama kaba sabon annabi a daraja ba sallallahu alaihi wasallam da ka sunayen sabai kamata a dinga sa an ka je makka za ka ga daka ne shari'u Abubakar Siddiq shari'u Umar Faruk shari'u fulan haka makka madina dammam jidda duk haka suke so a tunda su mutanen kirki ne can su sun san darajar sabai su kuma nan ina yanzu da za a sa ma wani titi masu nuna sadi sai wani kafiri ya ce bai yadda ba a Najeriya nan wani shaidani wani lauya mai riga mai datti sai ya fito ya ce ma bai yadda ba don mai ana so a musulunta da Najeriya haka zai ce saboda rashin tunani Allah shi kyauta sannan kuma za mu yi kokari musamman hadisan da ba cikin Bukhari da Muslim suke ba za mu yi kokari mu ga a bayani akan ingancin su musamman waɗanda akwai tababa akan ingancin su waɗanda shi din ya inganta idan Allah ya sa mu haddasu sannan za mu yi kokari mu kwadaitar da kanmu akan aiki da hadisan ya za mu saka su into practice domin shine asalin manufar ilimi aiki da shi wanda duk yayin ilimin da ya aiki da shi ba bai da wani a fifiko akan wanda bai ilimin ba in ka san abu baka amfani da wannan sanin naka to baka da fifiko akan wanda bai sani ba kamar wanda yake da kuɗi ne ya bari ya ji yunwa bai da bambanci da talaka wanda bai ci abinci ba da kuɗin shi ba san amfana mishi komai ba a ce ka sai ka zaga sashiya ka je ka aje a gidanka kuma ka fito kai ma kana hamma yadda talakawa suke hamma har gari ya waye yamma tai ka ba ka ci komai ba har ta rike ka za to me amfani wannan kaga asarar ki na fata mun gano to insha Allah idan Allah ya kai mu darasi na gaba idan mun zo zamu shiga ne kawai kai tsaye inda yake cewa ki ta al-maqsadul awwal al-aqida al-kitabul awwal al-iman wal islam kai tsaye kawai insha Allah cikin wannan baji zamu shiga dama da abinda na soke ne zama mukaddiman nan bata wuce zama ɗaya ba dan kan mu tsawaita ta in muka tsaya ta zata yi ta sosai amma muka da iya haka ta wura ta isa dan matashiya ce da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a cikin abin da zamu karanta Allah kuma ya sa mu dace da abin da yake shine daidai ya sada da harsunan mu da bakunan mu da tunanin mu zuwa ga abin da yake shine daidai Allah kuma ya sa niyyar mu ta zama ta alkhairi ce Allah ya ɗaya mu da tsare mu daga mummunan niyya ta riya ko san asani ko jayayya ko neman suna mu kyautata niyyar mu jama'a game da duk abin da muke na addini kuma samu dacewa ina fadan wannan nake cewa zamu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.